Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sun kafar Gano kuma za a iya jin mu a Alpha Radio sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
Yau Laraba 15 ga watan Nuwamba shekarar 2017, kamar kowace ranar Laraba da muke magana akan siyasa da shugabanci na gari. A yau zamu ci gaba da tattaunawar da muka faro a makon jiya da ya wuce na dokar na ta hana kiwo a cikin dazuzzukan Najeriya wadda jihar Benue da Filato suka kaddamar.
Ya kamata mu la'akari da cewa jihohi a kashin kundin tsarin kasa kuma yanayin da demokradiya da muke ciki, jihohi da musamman ma majalisun jihohi suna da yancin su fito da dokoki da zai wanzar da zaman lafiya da lumana a jihohin su. To majalisu kenan suna da yanci su yi wannan, amma abin da nake nufi a nan
sannan muna da karashin tattaunawar mu ta makon jiya da wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Usman Ahmad Kabara ya tattauna da wani lauya kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Malam Ibrahim Mai Gari.
Sannan akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku ta yaya ya kamata a warware matsalar makiyaya da manoma don kawo zaman lafiya. Ga yadda ku amsa mana.
Sakon farko ya fito ne daga Isyaku Hamza Gogori, yace assalamu alaikum filin yau da gobe. A gani na wannan matsala mai saukin warwarewa ce, domin kuwa kamata yayi shuwa gabanin manoma da kuma kungiyar miyatta Allah su zauna akan teburin sulhu domin lalubawa kansu mafita, domin kuwa duk inda manomi yake to makiyayi na nan kusa da shi.
Sai Mustafa Alkalikoko yace yau da gobe wannan matsalar gwamnati ce kamata ta hada hannu da shugabannin makiyaya da na bangaren manoma domin yi atawa fahimtar kowanne bangaren akwai masu laifi. Wato bangaren makiyayan akwai wasu baragurbi masu yin barna a gonakin manoma da gangan. Haka kuma daga bangaren manoman da shugabannin jama'a akwai wasu daga cikin su wanda suke nome wuraren da ya kamata a ce hanyoyin makiyaya ne. To kuma wurin kiwo da kiwon dabbobinsu. Saboda haka ya kamata a yi zauna teburin sulhu domin cimma matsaya. Mai gaskiya a bashi, haka kuma mara gaskiya a bashi rashin gaskiya, da fata za ku tashi lafiya.
To sai Abdulhamid Bashiru Giwa Soba ya ce yau da gobe kamata ya yi gwamnati ta samar musu da filayen kiwo isassu inda za su iya tsare dabbobinsu ba tare da sun shiga gonakin manoma ba don cinye musu amfanin gona. Da gwamnati ta yi haka, insha Allahu shikenan.
Sai Lawal Manchester Kamba yace yau da gobe hakika wannan matsala ce wanda sai gwamnatin Najeriya gaba ɗaya ta sa hannu. Ya kamata hukumomin Najeriya su diba Fulani dazuzzuka na kiwo kuma iyakance su, kada manoma su taba, saboda mu dai a nan dukkan gandun daji yana hannun manoma ya fita daga Fulani. Na biyu kuma iyakance ma manoma wurin noman su, kuma a hana Fulani shiga harkan manoma sai sun ƙara aikin daji. Allah ya sa mu dace.
Sai Abba Sa'ad Mahuta ya ce salam yau da gobe, hakika ya zama dole gwamnati ta samar wa Fulani makiyaya wajen kiwo domin su rabu da gonar manoma. Hakan ne zai kawo ƙarshen rikice-rikicensu da manoma, domin yanzu haka inda nake sai dai ka wayi gari ka tadda Fulani sun cinye maka amfani, musamman ma waken Hausa.
Sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace ai lamarin mai sauki ne idan aka dauke shi mai sauki, ma'ana idan aka ajiye siyasa da kabilanci a gefe daya a tunkari matsalar da gaske ta hanyar shata iyaka tsakanin manoma da makiyaya. duk ba za a shiga haka ba, amma yanzu yadda zamani ya canza dole ne sai an yi haka don a samar da zaman lumana.
To daga DC Washington Mubi kuma yace assalam, yau da gobe ai abun a fili yake, ya kamata su ma makiyaya a ba su muhimmanci kamar yadda ake ba kowa ta wajen ware musu burtaloli da kuma samar musu da dam-dam, shikenan an samu mafita.
Sai Alhaji Mai Hula Askira yace idan gaskiya idan ana son zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya abu mai sauki ne, yanda ake baiwa manoma gonar su to su ma makiyaya a ba su gandun daji na kansu inda za su rika kiwon dabbobin su, to idan gwamnati ta yi haka to za a samu zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Sai Muhammad Salisu Dalladi yace yau da gobe a cire harkar siyasa da bangaranci a fuskanci matsalolin nan da idan basira don ci gaban kasa da al'ummarta, ta nan ne kawai za a samu hanyar warware wannan matsala.
To idan muka koma shafin mu kuma na Twitter @maimusaima62 yace shine ba su ilimin noman zamani yadda ake noman ciyawa, yadda za a sarrafa ta kuma ta amfana abinda suke kiwo. Yanzu ana noman ciyawa wanda dabbobi za su ci da sanin haƙƙin darajar dan Adam. To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni.
Yanzu ga ƙarshen tattaunawar da muka fara a makon jiya tare da wakilin mu Hassan Maina Kaina.
Dr. Abubakar Umar Kari, a irin nazari da bincike da kuke yi, wannan doka ta anti-open grazing law, akwai wani ci koma baya ko cikas da wannan dokar za ta haifar ma tattalin arziki misali?
Eh, kwarai da gaskiya a baya na yi maganan an ƙeza cewa akwai shanu miliyan 20 a Najeriya. To, yanzu idan ka yi tunanin shanu ɗaya har miliyan 20, irin gudunmawa da suke ba tattalin arzikin Najeriya ba ƙarami ba ne. Sa'an nan kuma nama yana ɗaya daga cikin abubuwan da dukkan 'yan Najeriya suka dogara a kai. Idan ka yi irin waɗannan dokoki, to za su barazana da kiwon shanu da masu sauran dabbobi. Idan kuma an yi haka, to irin kuɗin shigan da Najeriya take samu, irin kuɗaɗe da Najeriya take samu wurin wannan harka za su rabu ƙwarai daga ciki. Ana iya tashi ma watan wata rana ya zamanto cewa a sassa daban-daban na ƙasar nan babu nama. Sa'an nan kuma akan ce na gida 10 saniya ana amfani da ita ta hanyoyi daban-daban, muddin kuma aka samu na ƙasu wurin bunƙasar sana'ar shanu, to wannan abu zai iya shafan sassa daban-daban na tattalin arziki.
Barista Mai Nasara Ibrahim, idan muka duba akwai abin da Bature ke cewa legal solution da kuma political solution.
Yeah.
Idan muka duba wannan matsala,
yeah,
ta jihar Benue,
yeah,
idan ana so a samu maslaharta,
yeah,
ta fuskar doka,
yeah,
a takaice me abin yanzu?
To a takaice na farko dai ina sanar muku cewa akwai kungiya ɗaya daga cikin kungiyoyin Fulani da tuni sun riga sun gariya kotu suna kalubalantar wannan doka saboda ta yi katobara, ta yi karo da sashen tsarin mulki. Sannan kuma a bangaren gwamnati kuma sashe na 17 na tsarin mulki da sashe na 15 na tsarin mulki sun dora nauyi akan gwamnati cewa gwamnati ta yi duk kokarin da ta yi, musamman 15 sakin sashe na 4 a cikin baka, dai magana gwamnati ke kokari ta tabbatar da cewa kowane dan Najeriya ji cewa a cikin gida yake, ya ji samu kwanciyar hankali, ya samu natsuwa, ya kuma yi tafiya da walwala duk inda yake so. Wannan shine an har akwai inda aka ba da daman ma cewa gwamnati ta gaggauta ta karfafa yiwuwar jinshi su rika cuduwa, wala Allah su rika aure ko kuma su rika mu'amala ta kasuwanci da sauransu. Abin tsoro ga wannan doka shine wannan muna maganar Benue, in Allah ya kai mu nan da wata biyu ta raba za ta fara aiki, akwai kuma jihar Ekiti. To idan ba ai sauri aka dace ta ba, kamar a shanu ce kana kyasa ta zaka iya sa hannu ka matse ta, amma in ka bari tana iya cin gari wanda kamin a iya kashe ta ma kila sai an sha wahala. To saboda haka tun yanzu ne ya kamata idan muka samu wacin shari'a kotu ta bada hukuncin cewa ta yi karo da tsarin mulki kuma haramtacciyar doka ce, shikenan an zauna lafiya.
Dr. Kari, ina ƙara dawa gare ka. Shi barista ya mana magana abin da ake cewa legal solution, to kuma political solution wato maslaha a siyasance me abin ne?
Yawwa, a baya na yi maganin cewa kamata a ci gwamnatin tarayya ta fito ta faɗi me matsayinta. To idan ba za ta yi haka ba, babba abu mai muhimmanci shine cewa zuwa yanzu an san duka sassa na Najeriya ko kuma jihohi wanda wannan takaddama ta fi girma. Yawwa, ko kuma tafi samari saboda haka shugaban kasa ko kuma majalisa sun su kira hukumomin waɗannan jihohi da kuma masu ruwa da tsaki cikin wannan magana Fulani da shugabannin su manoma da shugabannin su a zauna a ga wace hanya ci kowa na farko a saurari menene kukansa kuma ya za a bukatun sa ya kamata a ce an samu maslaha an dau wani mataki wanda idan ma ba duka ba yawancin waɗanda abin ya shafa za su yarda da su runguma amma in ba haka ba za a ci gaba da yawo ne ana ta rigima hankalin mutane na tashi tattalin arziki ana masa barazana sa'annan ko matsalar za ta ci gaba da ruruwa
Alhaji Muhammad Dodo Oroji zan rufe da kai yanzu misali ku a matsayin ku na Fulani makiyaya a Najeriya a cikin kalma daya me zaka so ka ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin jihar Benue sun yi domin a shawkan wannan matsala
Na farko dai ina son su gwamnatin Benue su hidda kabilanci a zuciyarsu kuma su san cewa duk wani mutum da kan musguna ma ko ka taba mai dukiya ka taba shi zai taba ka bayan haka zan taba wata magana da shi da tokare yace magana da shanu 20,000 bari ga ma naje miliyan 20 Najeriya tana shanu sun fiya ga sannan ko Najeriya tana hasara kowace shekara fiye da saniya miliyan 10 saboda in ka duba ka je Cameroon yau ka je Chad ka je Cotonou ka je Ghana in ka duba Ghana a shekara 30 da suka wuce ba su da ma bahulatani 10 wanda yake da shanu a kasar Ghana amma yanzu duk Fulani Najeriya tana hasarar diyanta yan Najeriya tana hasarar dukiya trillion kowace shekara akan wannan rigingumin na kuma ba Benue kai ba kowace jiha ya kamata federal government ta tabbatar musu ba su da hurumin da za su walakantar da wata kabila don duk wani rikici na ƙasa yana tasowa daga kabilanci
a madadin barista mai nasara koko Ibrahim lawyer tsarin mulki kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma Alhaji Muhammad Dodo Oroji wanda yana ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki na ƙungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya da kuma babban malami a jami'ar Abuja wato Dr. Abubakar Umar Kari wanda mukukan jimu da shi yana mana fashi akan wato fashin baki akan al'amuran yau da kullum a siyasar Najeriya Hassan Maina kai nake sallama da ku daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya mu zama lafiya
kai haka wakatai dai to Allah ya samu dace Usman ya tattauna da wani masani kuma lauya sannan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum wato Malam Ibrahim Megari ga yadda hira ta su ta kasance
assalamu alaikum warahmatullah
wa alaikum assalam warahmatullah wakatai na dace
to da wa muke magana saboda masu sauraro su sani
sunana Ibrahim Megari Ahmadu lawyer ne dan kasuwa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum daga ni Abuja
a makon da ya gabata muka faro wata magana mai muhimmanci sosai a Najeriya wanda kuma yana daga cikin abin da ya damu mutane maganar kiyo tsakanin ko in ce matsala da take tsakanin makiyaya da wasu al'ummar gari ko manoma da makamantansu wanda wasu jihohi har suka kawo dokar hana irin kiwace-kiwacen nan barkatai a dajujjuka na garuruwan su kamar misali a jihar Benue da kamar jihar Plateau ma shin mun tattauna sosai da mutane wanda wasu suna ganin cewa kamata a ce an samu adalci a kowane bangare kafin shiga ma tambayoyin da nake son in tambaye ka shin yaya kake kallon wannan doka da farko musamman cewa kai kanka lawyer ne
eh to farin farko dai malam Usman ya kamata mu yi la'akari da cewa jahohi dai a kashin kundin karin kasa kuma yanayin da demokradiya da muke ciki jahohi da musamman ma majalisun jahohi suna da yancin su fito da dokoki da zai wanzar da zaman lafiya da lumana a jahohin su
to
a to majalisun kenan suna da yanci su wannan amma abin da nake nufi anan ita doka dole ne a yi la'akari da wasu ababe wasu abubuwa na wanda zai hada dankon zamantakewa ba wai ya tarwatsa kan mutane
ba
sannan ina son kuma yin shimfiɗa wurin cewa dole ne a samu mafita ingantacciyar mafita wadda makiyaya da manoma da al'umman gari kowa zai samu natija da kuma kwanciyar hankali ba wai a yi doka da za ta kuntata ma wani gefe guda ko ta kuntata ma makiyaya ko a kuntata ma manoma ko a kuntata ma jama'a gari da sauransu. Mun sani da cewa gwamnati na da haƙƙi ta kare zaman lafiya da kuma lumana da na jama'a musamman ma jahohi da suke da sun tasirantu a harkar noma da sauransu. Kaga irin wannan jahohin da su sun dogara ne ga harkar noma kaga yawancinsu suna la'akari da cewa mutanen su a akasarin jama'an su noma suka dogara
suka dogara da shi
kuma shi wannan yana zama ga kaman
barazana haka
ga zaman kansu to duk da cewa hakan ne dole kuma a duba kuma su kuma makiyayan su kuma me zai kawo musu barazana ga kan sana'ar su da kuma yanayin rayuwar su domin kiwo ba maganan ko sana'a bane ya zama kaman abu da bature yake cewa way of life yanayin ne da rayuwa na yau da kullun na wasu ɗaiɗaikun kabilu ko kuma mutane na ƙasar mazauna Najeriya kamar haka. To a takaice dai dole dai a duba abin da ciki da aiki na ne na basira ka ambaci wasu jahohi wadda na sanar cikin maganganun da za mu yi kamar na san dai jihar Benue sun kaddamar da wannan dokar wata kafin da ta
jihar Plateau ma sun yi
jihar Taraba sun
kusa
majalisun ta ba da yarda a gabatar da wannan dokar amma ba su kaddamar
ba tukun haka
irin wannan abubuwan ya kamata a yi a zauna a tattauna kar a samu baraka na zaman lafiya da kuma kawo kuntata ma wasu jama'a na wadda yan kasa ne kuma suna da yancin su yi zama su a ko'ina a Najeriya kuma su gudanar da harkokin kasuwanci ma daman bai sabawa doka da oda ba
to amma misali yanzu a ganinka irin wannan maganar dokar kiwo na grazing ne wane ne da yayi kamata ne a bullowa abin yanda kamar yanda kace din saboda ya zama ba kuntata wani bangare ba an tashi hankali wani bangare ko kuma an faranta wani bangare ya zama ko maimakon a zauna lafiya sai ya zama tashin hankali a ganinka yayi kamata a ce sun hada an hada abin ne wai tsakanin wannan matsalar ta kiwo da maganar wannan noma yake yi
to alhamdulillah ne na farin farko ne kaman kwanakin ba mun tattauna da wasu manya-manyan jami'o'i na jihar Benue da kuma manya-manyan kungiyoyin makiyaya da sauransu muna ba su shawarwari ni a nawa ra'ayin a matsayina na ɗan Najeriya mai ikirarin zaman lafiya da kuma lumana da kuma a ba kowa ƴancinsa na ba da shawara cewa kamar misali yanzu kamar ka ɗauki maganar jihar Benue ta ce maimakon a tsaya ana ta nanatawa ana ta kaiwa da kawowa da musu da ka ce na ce a lauyance wato a shari'ance kamata yi kafin a shiga maganar shari'a a tsaya a duba wato abu da bature yake nufi da operational capacity wato yiwuwan wannan dokan da suka kafa misali za mu da shi kamar jihar Benue wadda ita ce ta kaddamar yanzu ta hana kiwo a jihar Benue ma'ana idan kana da dabbobi a jihar Benue abinda suke nufi abinda suke so shine ka kallace shi ka zauna a wuri ɗaya abu da nake son a gane mu kaddara cewa jihar Benue ba ta da kabilan Fulani misali wanda na san akwai Fulani mazauna jihar Benue ɗar ƙasa to mu kaddara
ma kun san ma wasu
kiwo dai ta shafi akwai abu da mutane ba su gane ba akwai yanayi na tasowa daga wani rassa zuwa wani rassa kamar yanzu misali da ruwa ta tsantsagira daga arewacin Najeriya ana gangarawa zuwa kudancin Najeriya
haka
me yake kawo hakan yanayin abu da ake environmental factors
yanayin wannan lokacin yanayin da ake ciki
yawa kaga babu ruwa yanzu ciyayi sun fara bushewa makiyayan mu akasarin su kan kai dabbobi su kudu suna neman ciyawa suna neman abin da za su ci idan can ruwa ya fara yawa ruwa ya ishe su sai ga kudaje wato tsetse fulawa kudajen nan masu kawo cuta suka matsa mun sai su fara dawowa kuma ta arewacin Najeriya lokacin mu ko mu an fara samun ruwa nan arewacin Najeriya to idan ka duba wannan abin da kyau kaga jahar Taraba tana da ta yi iyaka da jahar Benue to mu dauki jahohin nan guda biyu Taraba da jahar Nasarawa misali jahar Taraba ni ina da tabbacin cewa akwai fulani ɗan ƙasa ɗan jahar Taraba na wannan nu a jahar Taraba wanda kaga haƙin su ne a matsayin su na ƴan Najeriya kundin tsarin ƙasa ta Najeriya ta ba su ƴanci su yi balaguro a cikin Najeriya kai ba ƙasar Najeriya ba ma yammacin
Afirka akwai
doka ta yammacin Afirka da ta ba su dama su tashi da waga wata ƙasa
zuwa wata
ba jiha ba su shiga wata ƙasar ma daman ba su wuce wasu ƴan diddigun kwanaki ba abin da ake kira ECOWAS
protocol
international transhumans protocol na ECOWAS wato yanayin zirga-zirga da sadarwa da shiga da fita
tsakanin ƴan
ƙasashen yammacin Afirka wanda aka raddafa mata hannu duk wani dan wannan ƙasar mazauni makiyayi na enci ya rata ya wuce to ba mu kai gaba ne mun ci Afirka ba akwai mazauni dan jahar Taraba wanda yake da shanu makiyayi ne ina da enci a Najeriyance a shari'ance je misali kudancin Najeriya kiwo ka san na ce ma can kan mu ma ba sa lokaci akan maganan wai shari'a
sai
mu duba a kwakwalce a ayyukan
aiki da hankali
ba fulatini ne misali aiki da hankali ni ba fulatini ne misali ina zaune jihar Taraba dan kasar jihar Taraba ne ina so in je kiwo misali jihar Cross River ko jihar Akwa Ibom wanda suke da yanayi wanda akwai ciyawa dabbobi na za su samu ingantaccen ciyawa da ina da yanci in je kuma da shi kace mun na da shi
kana da shi
na koro dabbobi na daga jihar Taraba dole ne kuma in za jihar Benue in dai da ma dama zan shiga ko jihar Nasarawa ne ko zan je Cross River ko zan je kudancin Najeriya dole wuce cikin jihar
kuma ba masaukin ka ne mai Benue ba
yawa ni dan wucewa zan yi
wucewa ne
kawai ta bude kaman wuce to jihar Benue kuma ta sa dokan cewa ba a kiwo a cikin a da'irar jihar Benue idan na zo yanzu abin da mutum bai su shine za a sa iyaka ne akwai jami'an da za a sa duk iyakar jihar Benue kar ka manta kuma shi makiyayi ba kan fiki ba titi yake bi
shi
ba mota bane ba za ka yi rabin
ai gare ne kawai daji zai yanka
to idan ya shiga dajin nan ya ne ne zai tabbatar da cewa ya shiga iyakan jihar Benue kaga daya na biyu ita jihar Benue za ta tanadi treloli ne ko jiragen sama za ta tarbe shi a iyakan
ta fage shanin
dabbobin sa a tsallaka shi zuwa wata
iyaka
kai ra ta fage jiragen su kaga a kamar wuya to in ka duba abun sun yi amfani ne da asiba wato abin da ake kira emotional
na zauna
da wani ma'aikacin jihar Benue yake min wallahi inda sun yi wannan tunanin da nake ba su inda su ba su wannan idi da baki sai ga mutum da ba su wannan sakarcin ba sakarci yake to ba domin abu yuwan sa zai ba su wahala za a samu matsala ne fiye da me kake tsammani kaga wannan abu kai da na maganar hankali ke
a hankali
ce idan zai kuma na da yanki in je wurin ɗan uwana a jihar Nasarawa akwai fulani a jihar Nasarawa ni ina jihar Taraba ina son kai ziyara wurin dangi na mun saba je musu kiwo in yi rango in wa ya ne ne zai wuce jihar Benue
yawa to bayan wannan bari mu dan tsallaka wani wuri saboda yanayin lokaci maganar tattalin arziki in muka kalli abin kuma ta fuskar tattalin arziki akwai gudunmawa ne da yake bayarwa koko bai bayarwa ne
shi makiyayi
maganar grazing ba kwarai kuwa maganar wannan kiwace-kiwacen da yawo da shanu
ai abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake ta kira na kiwo na noma da kiwo din nan ni ina ta ji hankalin mutane ko da zo mu yi mitin da wasu masana kaga maganar kiwo na Malam Usman idan jahohin arewa za su rike kiwo wallahi ina tabbatar maka idan za mu rike kiwo kadai jihar Lagos kadai tana lashe saniya 6,000 kowane rana
lallai
6,000 kowane rana sai an yanka jihar Lagos wannan mai ba gwamnatin shawara akan fannin abinci shi ya furta wannan maganar sa TV da suka wuce yake suna buƙatar trela 120 a kowane ranar Allah wanda ya kai jimilan kuɗi kusan biliyan 1,400 a rana da yake su sanya hannu idan kuma suka ce ba su samu wato kwararowar wayannan dabbobin da ake ci a Lagos ba na kowane rana 6,000 ake ci a Lagos kuma ina tabbatar maka idan ba a kai naman nan ba za a tagayyara a jihar Lagos to maganar wai ko kiwo da ko kuma dabbobi suna da tasiri ga magana tattalin arziki kasa an wuce nan
kwanakin
baya kasar Qatar ta aiko da sako ta ce a duniyan nan na Allahu akuyoyi guda uku suka ci kowane gardi da zaki da dandano da akwai kasar Pakistan da akwai kasar Sudan da kuma na Najeriya kasar Mutagado domin an mata cincirin do tai yawa sai tsada tai yawa kasar Sudan suna da matsaloli na yanayin zaman lafiya ba a samun kawo musu kasar kasa sai suka tuntubi kasar Najeriya kawai awakin mu na Najeriya suka ce ya tuni ko ina dadi a Najeriya ma shiyar Sokoto da Katsina da jihar Kebbi
an shigo dai arewa kenan
Sokoto Red da arewacin Najeriya
tuna ina ga shi ololo hakan nan a shi dadi gare su
so kaga idan da zamu tsaya mu tsara yanayin ciwo din nan kadai Adamawa tana fitar da trailer sama da 600 kowane sati na shanu jihar Adamawa kadai sama da trailer sama da 600 kowane sati ke fitar da jihar kaga idan an tsara wannan abun ba kawo maganar ma sarrafa shi ba ba kawo maganar fata ba ba kawo maganar kasusuwa ba ba kawo maganar kaho ba ba kawo maganar you know har jinin dabba ana amfani kiyin
abincin kifi da na kaji da sauransu to daga ƙarshe ka ba mu mafita a takaice a matsayin ka na kwararre
shawara ta shine kamar misali jahohin da suka kaddamar da wannan abun wannan abu ina gani ana tunanin zai aifar mana da wani fitina ina me fitina duk wani dokan da za a yi da zai aibata wasu ko kuma zai ware wasu jinsin mutane ina ganin babu adalci cikin sa kuma zai bude wani musamman ma da muka fitowa yanzu kasan mu ta Najeriya kwanakin baya wasu shiyan wasu kasa suka ba wasu cewa su bar kasan wasu kuma suka ce suke kasa an yi samu wannan
cikin
geniya din haka yawa so ni shawaran da nake badawa Allah ya taimake mu mun fita daga wannan matsatsin lafiya lau kar a sake mai da mu yanzu misali wata jaha ta ce an haramta wani irin sana'a da aka keɓe shi ga wasu irin jinsin mutane ko kabilu kaga kamar misali kamar Fulani kenan kaga wata jaha ma za ta iya cewa ita ma a jihar ta duk wani mai noman doya ko kuma tallan doya ba ta son tallan doya kuma an san wasu kabila ne suke noman doya wani zai iya cewa to shi ya haramta saida kayan mota don ya san wasu kabila wani zai iya cewa to kaga duk wayannan sanawoyi
ga gora da ake kawo shi daga kudanci ne misali sai wasu jaha su ce ba ma san gora garin mu
shawara da nake badawa mu guje ma irin wayannan dokokin da za su kawo hargitsi da nuna kyama da kuma nuna rashin yadda
musamman a yaki da tsaro
ya kamata kuma mutayen kuma su yi la'akari da cewa manoma na da yanci musamman jahohi da suke da manoma suna da yanci su kare da gonakinsu kar a dinga shiga musu gonakinsu ana musu barda da sanarwa kamata yi gwamnati muna kira da gwamnati musamman gwamnatin tarayya duk cikin wannan abin ta kira rasun nan guda biyu da jahohin nan a zauna a fitar da matsayi guda wanda kowa zai amince da shi ina ganin wannan shine jawarin da ni zan bada
to shikenan mun gode sosai Malam Ibrahim Mai Gari sai in ce sai wani lokaci
insha Allah ta'ala malam so ina muku fatan alheri na gode
amin mun gode kwarai
to mun gode kwarai mu ma Malam Ibrahim Mai Gari da fatan Allah ya nuna mana ranar da zamu ga an samu matsala tsakanin makiyayan nan da manoma Maryam dazu lokaci ina ce miki Maryam sabo Hassan dazu lokaci bai ban mu muka dan karanto Twitter ba mun karanto guda ɗaya ko zaki dan kara mana guda ɗaya yanzu
to gashi wani @babangandu Baba Gana Dabuwa Wan kai yace komawa tsarin iyaye da kakanni shine kadai zai magance zaman doya da manja dake tsakanin manoma da makiyaya.
Ga wani biyu dan ko kuma yace abu guda za a yi ganin an sasanta tsakanin makiyaya da manoma ta wurin wayar musu da kai da kuma zama da magabatansu a tattauna matsalolinsu da kuma shata musu iyakoki. Akwai wani kuma?
Akwai wani Adamu Jebi Madara yace salam yau da gobe. Gwamnati ta samar da labi a jihohin da ke fama da rikicin manoma da makiyaya sannan kuma a dinga hukunta masu tada zaune tsaye a cikin su saboda a zauna lafiya.
Ga wani ABS Shuarun kuma yace farko dai a cire kabilanci, addini da kuma son zuciya. Sannan gwamnati ta samar da doka wacce za ta ba wa kowa cikakkiyar kariya ba tare da nuna bambancin siyasa ko bangaranci ba. To da fatan Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya sa duk wannan maganganu da muka yi Allah ya sa su yi amfani kuma Allah ya sa aji.
Amin.
To duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Hafsat Bello dan Maisoro
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma engineer mu Maclin sai ni Safina ta Sada Sodangi da ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC sai kuma gobe da iznin Allah.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe murya Amurka na kiran kuma sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
masu wasanni ba ta jare ba yan wasan kwallo ba ta manta kokowa bata mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su bata share ba yau da